Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Kan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nigeria VOA Africa. Aka mika 102.5 zangon FM sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Niger inda suka haɗa rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta Alpha Radio da kuma iya sauraron mu a yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. To a yau 22 ga watan Yuli shekarar 2024 shirin zai dora ne akan maudu'in da ya magana akan fyaɗe, inda shirin ya tattauna akan matsalolin fyaɗen da sakacin iyaye a wani lokacin da shi ma kan taimaka wajen haifar da wannan matsala, musamman da irin kayayyakin da yara mata ke sawa har ma da matan manya a lokuta da dama da akan samu wannan matsala ta fyaɗe. Haka zalika da shike an ce rai dangin goro ne sai ana iya kama masa ruwa. Da haka akwai tattaunawa da wani mawaki da zai nishadantar da ku a cikin shirin. Kamar yadda aka saba kuma muna tafi da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama. Da haka sai a kasance da mu a cikin shirin na yau da gobe. Haka yake masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in bar ku da wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Najeriya Ruqayyah Bashir tare da baƙin da ta gayyato a teburin tattaunawa.
A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar muku a makon da ya gabata, wato matsalar fyaɗe, inda muka tattauna kan matsaloli da sakacin da iyaye kan yi wanda ke haifar da wannan matsala ta fyaɗe, da kuma irin shigar da bai dace ba da wasu matan kan yi har ya kai ga a yi musu fyaɗen. A gefe guda ma wasu na zargin cewa ana yin fyaɗe ne saboda neman abin duniya. Sannan kuma za mu leƙa fagen waƙe-waƙe da kuma ƙwalama domin nishaɗantar da ku masu sauraron mu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance. Za mu so ku gabatar da kanku.
Sunana da Tawo Babura.
Sunana Yusuf Yakubu Gabasawa. Sunana Alamin Chiroma.
Ato, Dr. Hawa, idan na fara da ke a yau, me za ki ce kan wannan batu na fyaɗe da yanzu ya yawaita musamman ma a arewacin Najeriya, inda akan samu sakaci daga wajen wasu iyayen?
A kan zancen fyaɗe kam gaskiya muna samun ƙalubale da yawa a ƙasar Hausa wajen hukuma, wajen su kansu iyaye da kuma al'umma gabaki ɗaya. Akasari idan an yi fyaɗe hankali yakan tashi, iyaye su kira mu suna kuka wiwi an yi wa ƴarsu fyaɗe a shekara kaza. Ana yin fyaɗen nan kuma sosai. Cases ɗin fadan ma ƙaruwa suke maimakon su ragu, kuma mu mun sani saboda ana aiko mana duka da yawa kusurwa arewa annan. Idan an yi fadi za ku ga mutane sun san lambar mu, suna kiran mu, suna gaya mana mu tashi mu taimake su. To abinda yake faruwa, uwa za ta kira ka ta saka kuka, tai ta kuka an yi wa ƴarta fadi, kai ka tashi sai ka hakiki ce da jijiyar wuya za ka taimake ta. Wallahi ka bata kwana ɗaya za ta kira kukan da za ta yi a rufa mata asiri, ka a ɗaga maganar ya fi wanda take an yi wa ƴarta fyaɗe akasari. Sai su kira su yi ta kuka su ce ai mijinsu ya ce ahir ba za a fita da magana ba, ba za a je a ce komai ba, saboda abin zai janyo wa yasu bala'i. Shi yana da wasu ƴaƴan, ai yana da wasu matan, ba ita kadai bace matarsa, ba ita kadai bace yarsa, ba za a kalli gidansa ba a ce an yi fadi. Sannan kuma abu na biyu, yarinya za ta rasa miji, sannan kuma kowa zai san gidansa an yi wa ƴa fadi. Shi abin da ya dame shi kenan, kuma ya tashi tsaye ya saka wa matarsa doka kan cewar in ta je ta ci gaba da neman haƙƙi, to ba ita ba shi a bakin aurenta. Mutane nawa ake wa yarsu fadi za su kira ni suna kuka, in tashi tsaye in ce sai an yi kaza, mu dau lauya mu kira wancan mai wannan, daga ƙarshe su zo su ce dan Allah ki rufa min asiri in ya sake da ba inda zani. Wallahi tallahi haka ake wannan abin sosai a arewacin Najeriya. Na biyu, idan ma aka samu shi mijin wasu ma marayu ne, ko auren ya mutu ba sa nan, a yanzu haka akwai fade da aka yi a hannu na ɗaya daga cikin jihohin nan na arewa. Ita mahaifiyar ba tare suke da mahaifin ba. To ko da yaji an yi fadan, har yanzu bai zo gida ba, bai zo asibiti ba, har yanzu nan an yi fadan nan yanzu kusan kwana goma, zai kusan kwana goma, har yau bai je asibiti ba, amma ya san ya tafi kotu ya je gurin shari'a ya ce ai sulhu, a biya kudin magani, a biya ta kudin diya, diyar fade da kudin magani. Wa yake sa wani kudin diya a fade in banda kurgurman jahilci? Sai ai sulhu. Shikenan, ni ina so in janyo hankalin iyaye da al'umma da suka damu da ƴaƴansu, ku sani cewa duk wanda ya yi fade kuka yafe masa, kuka yi sulhu, to ku kuna da alhakin wanda zai je gaba ya kuma yiwa, kamar yanda wanda ya yafe masa kan yi wa ƴarki ko ƴarka yake da alhakin an yi wa ƴarka ko ƴarki. Duk mai fade da aka yafewa gaba yake zuwa ya ci gaba da yi. Kuma abin bakin ciki, al'ummarmu sun san cewa su masu irin wannan babban laifi, sun san yafe musu ake, shi yasa suke da garanti su ci gaba. Inda ana hukunta su hukunci mai tsanani, wallahi abin ba karuwa zai ba raguwa zai.
Tumala Al-Amin Chiruma, ina dawo kanka a waɗannan matakai ya zuwa yanzu ya kamata a ce iyayen yara su ɗauka domin kare ƴaƴansu daga faɗawa matsalar fyaɗe da ake fuskanta a wannan zamani, musamman ma a arewacin Najeriya.
To abu na farko dai da ya kamata iyaye su dauka shine, malama Ruqayya, idan aka kalli lamarin fyaɗe, kowane uba ya san cewa, ko kuma iyaye su san cewa su an ba su kiwo ne, kuma Allah zai tambaye su abin da suka yi kiwo a ranar kiyama, kamar yadda ya zo a hadisi. Don haka dukkan kariya ya kamata a tashin farko su yi man ƴaƴansu. Kariyar nan ta kama daga kariya ta walau physical kariya, ma'ana a bayyane a san ina yarinya take, da wa take magana, ina take zuwa makaranta, an san ina take zuwa, da duk ko komi kamar karatu amana ne. Su rika bibiya, kuma ba kawai ka tura diyarka kai zamanka ba. To na biyu, iyaye su rika la'akari da kowane irin canji za su gani gurin ƴaƴansu, walau karamar yarinya ce, walau ta fara tasowa kafin ta fara kirgan dangi. To wannan yana da mahimmanci. Sannan babban abu shine iyaye su sani cewa rufa laifin wasu yana ƙara tunzura wasu su yi aikin. Misali, ba aiki bane aika kenan. Misali, yanzu in aka kama duk wani wanda ya fyaɗe, wai iyaye su ce kada su tona asirin ƴaƴansu, a rufe asiri, to wannan abun yake ƙara ingaza wasu su aikata. To don haka iyaye su haɗa kansu. Idan aka mace yarinya fyaɗe, ba ita taimakanta ba, masu cewa a rufa mata asiri, to ana ƙara ta'azzara abu ne. A fito a haɗa kai, a gano wannan ɗan iskan, wannan shedanin a cikin mutane, a fito da shi, a faɗa ma mutane ga abin da ya aikata. To ta nan iyaye za su iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan fyaɗe.
To su kuma mata da ake ganin suna shigan banza, wanda hakan ke jawo hankalin wasu mazan gari su fa wasu irin shawara su za ka ba su?
To mace ta sani cewa ita ce tsirar al'umma, kowane addini take yi, ta ɗauki wannan a matsayin ita kamar ya kamata ta rika ƙarshi kaman dan goma, kaman turaren dan goma, haka mace kamata ita zinariya ce. To dan haka shiga banza tana gayyatar mutanen banza su fada mata, domin mace ba za ta yi shigar banza ba sai internet ta ammuli da mutanen banza ko tana shaye shaye. To matukar tana shaye shaye kuwa, to za ta iya barin jikinta a zo a yi mata duk wani abin da za a iya yi a gefe ɗaya. Kina gefe na biyu kuma shi namiji ya gane cewa mace da ke killace kanta ita ce abun ma so, ba wanda ta buɗe jikinta a waje ba. To amma da yake buɗe jiki a waje ga mata shi ya sanya suke fada cikin danja a kowane lokaci. Danjar da suke fada shi ne su suke cewa to gani nan ku zo, to abinda ba ku sani ba ga yanda jikina yake, dole kuma a je a ci mata amana. Saboda haka mace ta sani shawara ta farko, ta sani ita in ta gyara kanta to nan ne ma mutumin kwarai zai iya zuwa. Misali yanzu duk wani dan bariki da ya yi bariki da mace mara mutunci, in ya tashi yin aure ba zai kalle ta ba
sosai,
to ta gane cewa ita she is just a tool for entertainment na wani dan karamin lokaci. Wato an dauke ta a matsayin
nishadi,
kai nishadi da ita na wani dan karamin lokaci, daga nan kuma a watsar da ita. To amma wanda ta kare kanta, ta kare mutuncinta, ita ce za a dauka a nuna duniya kuma a sa ta a gaban mota.
To ma'adallah jama'a masaro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma bari mu sake koma ga Rukayya da bakin nata a ci gaba da tattaunawa da suke yi akan wannan matsala ta fadi da ma sauran abubuwa da ke tafi a cikin shirin.
To Malam Yakubu Gabasawa, kaji bayanin da Malam Al-Amin Ciruma ya fadi, me zaka kara akan batun da shi yayi?
To wato akwai magana ta neman duniya, yawanci duka abu ne yana a neman duniya da yawa din, yawanci zaki ga cewa malaman tsubbu ne zuwa bokaye suke ba su hudu, ba ake ba da lakani ko asirce asirce, ake cewa dan sai kun yi wannan za ku samu kaza 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 kaza. Kuma abinda mutane suke manta da shi har kullun shine ana so ko ba a so dai dole za a mutu, kuma duniya ta zo gangara. To mafi a'ala, mafi muhimmanci, mafi amfani ga kowace umma ko kuma ga kowane dan talake ko mutum shine yayi duk mai yiwuwa ya ji tsoron Allah ya kiyaye. Saboda duk abin da aka yi wa naka jininka ko kuma aka yi wa yarka yauwa ko kai wa wani kamar yadda kika faɗa din, kai ma za a yi maka, sannan ko ba za ka so ka yi wa wani, indai mutum yana da cikakken hankali da tunani da sanin ya kamata, to mutum yana da kyau ya tsaya ya duba ya ga cewa dan yin wannan abu aiki ne barna ce ba karama ba, saboda ka bata rayuwar wata.
Ta Hawa, idan na dawo kanki, wani kira ko jan hankali zaki wa gwamnati da kuma al'umma baki daya akan wannan batu na fyaɗe?
Muna kira ga gwamnati ta saka wata doka wadda iyaye ma ba su da yanci akan ƴaƴansu su ce za a yafe ko sulhu. Ai gwamnati, yancin ta yafi na yancin iyaye akan ƴaƴa. Dan yaro yanzu in uwarsa ko ubansa suka ci masa zarafi, ya kamata a ce gwamnati ta kwaci haƙin yaron a gurin uwar da uban, amma a ce za a yi wa yarinya fyaɗe a ɓata mata rayuwa, sannan wai iyaye su ne za su yi sulhu su ce sun yafe, kuma a kotu alƙali ya yarda da sulhu, inda da doka mai tsanani wannan ba za ta yiwu ba. So mu muna so iyaye su sani cewa ma akwai iyakacin inda su kansu ba su da wannan damar akan ƴaƴansu. Gwamnati ta tashi tsaye ta saka hukunci mai tsanani akan duk wanda ya faɗe, sannan kuma ta nuna wa iyaye muddin aka tabbatar da faɗe to su ma ba wai hurumin su bane su zo su ce sun yafe. Abin ya zama haƙƙin hukuma saboda kare sauran al'umma. Abin zai taimaka mana inda za a yi haka. Abu na ƙarshe, muna kira a samu a wayarwa da mutane kai. Muna yin babban kira da jama'a su gane cewar in an yi fyaɗe dole ne ku tashi ku kira hukuma da wuri, inda a ce asibitocinmu za su zama suna da na'urorin gwaje-gwajen tabbatar da fyaɗe da abin nan ma shi ma zai taimaka mana. To a yanzu a matsayin da muke ciki modern day 21st century da kuma technology a ce wai asibitocin mu wai har yanzu ba su da na'urorin gwaje-gwaje irin waɗannan da zai ma ce tabbatar da 100% mutumin shi yayi. Sai dai kawai in yarinya ta bude baki ta fada shine yake ba mu masu fadan dama su canja labarin su. Wani zai ansa laifinsa sai an tafi sai i canja ya ce ba shi bane. Kuma a zo a ce ai ita tace ƙarya ne, a sami yanda za a yi a murɗe magana. Kaɗe a secondary school malami ne wa ɗaliba, uba ne wa ƴarsa, kawunnai su yi wa ƴaƴansu, abin nan nieces ɗinsu. Gashi nan kuma abu na ƙarshe shi ne mutane su fahimta faɗan nan ba wai wani ne wai baƙo yake zuwa ya yi ba. Akasari in kuka duba waɗanda suke da zurfin bincike ya nuna cewa a cikin mutum biyar yara da ake wa faɗi huɗu ane musu ne daga sanannu da suka san su, ƴan uwa, abokan arziki ko ƴan unguwa. Kafin ki samu ɗaya wanda shi ne wanda stranger baƙo da ba a san shi ba ya yi. So iyaye ku lura da yanayin ƴaƴanku, ke uwa kin san irin walwalar yake in ta shigo gida, kin san yanda za ta zo idan ana cin zarafinta tana cikin matsuwa. Ku zama na cewa ku kun san ƴaƴanku sun san duk abin da ya same su su zo gurinku, kuma kafin ma ya same su yanzu zamani ya canja da wannan kunyar da ba za ta yi ba. Ki zauna ki rika koya wa yake yadda za ta killace kanta da yadda za ta san idan an zo an bata mata za a ci mata mutunci irin wannan, yadda za ta kare kanta da ihu da komai, da kuma ta zo gida ta faɗa miki a matsayin uwa. Kuma iyaye maza ku tashi tsaye ku rika marawa matanku baya, kada ku zama ana muku barazana akan cewar wai a unguwa za a zo a rika nuna yatsa a ce ƴarwana ƴarwana. Tawakkala ala Allah, ku taimaka ku tsayar. In kuka yi haka ba za a samu su ci gaba da yi ba. Inda wani ya tsai da su da ba su yi wa ƴakka ba ko ƴaki, ke kuma yanzu da kika haƙura kin ba su ƴanci su ci gaba, to ya za a yi mu samu ragin faɗan nan a cikin al'umma da irin wannan rashin fahimta. Allah ya sa mu dace.
To masu sauraron mu kada ji ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen kwalama, amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu da tura. Ka dawo gefen kwalama a yau dai babban bakon mu za ta yi mana bayani kan yanda ake wato sarrafa fara. Kowa dai ya san fara wani wato wani me ake kiran shi, wani abinci ne wanda a kasar Hausa da ba a damu da wato cin shi ba. Za ku ga ma cewa wanda ma suke cin shi yanda suke sarrafa shi ma in ka kalla ma ba za ka so ka ci shi ba. Amma yanzu yanda aka ba wa wato sarrafa fara muhimmanci, abin ma har mamaki yake bani, saboda wato kwalaman nan da gefen fara zaki ga ba ga ƴan mata ba, ba ga matan aure ba, hatta masu ciki da aka san su da kwadai su ma dai ba a bar su a baya ba wajen cin wannan fara, har ma da maza kamar yadda bakon mu za ta yi mana bayanin yanda ake sarrafa fara. To ya sunan bakon namu a yau?
Sunana Hajiya Amina.
To Hajiya Amina, da ni da masu sauraro za mu so mu san shin wace wato dame-dame ake bukata in za a sarrafa fara nan, kuma ya ake yin shi har yayi dadi yanda kika bani din nan gaba ɗaya bakina duk ya ji magi.
To alhamdulillah, idan kika samu faranki already in bushashiya ce kika same ta yanda ake sayar da ita yanzu a buhunhuna ba yanda ake kamo ta danya ba. So aka kawo miki ita, abinda nake fara manta na farko zan nemi maina in nemi gyararren barkono na irin barkono an daka shi an sa mishi magi da gishiri da tafarnuwa da citta da komi. So ga man gyada na ga yaji na ga farana so dama ita fara already ko an kata a bushe ina sake in na gyara ta na cike mana cire mata fuffike ina tafasa ta sa mata ruwan zafi da gishiri sai in shanya ta da dan sha iska ba bushiya za ta yi ba sai in dauko kasko na in sa wuta in bulbula mai na kaman yanda nake yanda ake soya kosai ni suyan fara na ya bambanta da kowane suyan fara gaskiya suyan fara ma kala kala ke a suyan fara kala kala ne ni dai na wanda nake yin shi zan bulbula mai na akalla kaman yanda ake soya kosai a kadan in sa mai a kasko wanda zai ci kaman kwalba bakwai ko takwas sai in debo ta da dan lema leman tannan bata gama bushiya sosai ba in sa ta ina soya ta ina soya ta ina juya ta a ruwan mai sai naga ta soyi ta yi ja sai in tsame ta da yanda kika sa ana tsame kosai a cikin ruwan mai haka nake tsame ta ina tsame ta na maida ta gefe na gama soyawa sai in dauko magi sta dan sinadarin dandano wa sinadarin dandano maida shi gari dan barbada mata in jujjuya ta sai in barta sai ta bushe sai in kawo wannan yaji da na tanada in zuba mata idan aka ci fa ba a ba yaro mai kiwa gaskiya
na kai ce nikin ta sosai sosai
to masu sauraron mu kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne rake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma za mu garzaya fagen waki waki amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora
to haka yake masu sauraro yanzu kuma zamu dawo fagen waƙe waƙe inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki wanda kuma yawancin mawakan nan dai an san su ne da waƙe waƙen soyayya ko na biki ko na suna ko na sarauta ko na siyasa to amma bakon namu na yau shi kam yayi fice ne wajen yin waƙe waƙen gargajiya amma aka ce waka a bakin mai shi yafi dadi to ya sunan bakon namu ne
to assalamu alaikum sunana sabon oji kamar yanda kuka sani mai waka balarabe da balaraba mai kuma waka kwashkwash mai kuma waka mai zagi gar zagin kawo ne ma ina tare da ku to assalamu alaikum
to sannu da zuwa
yawa sannu dai
to wane ne sabon oji
to shi dai sabon oji kamar yanda na faɗa miki sunana ya Haladu da Baldi asali amma sabon oji na samu shi ne daga Haruna Oji saboda ina yin concept din shi ne shine Allah kwaikwayona so ina duk wanda zai kalli waka ta video na zai gani da gurmina tunda waka balaraba shi yace a Kano State a yi shi a hade da gandun sarki ni kuma nace a Kano State da aka yi ne a kwana hode can yan kwalla balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata ran so na samu sabon oji ne daga cikin Haruna Oji tunda shi tsoho ne ya rasu me kun a zuwa ce ya ha oji kai da shi aka ce to ya haya sabon oji wannan shine anan na samu sabon oji
to me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka
eh to wakar concept din shi ko kuma waka gabaki da
waka gaba daya
so ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidan mu ina kuma dan ji baba na na jin waƙoƙin Haruna Ojin so amma da na tashi na fara waka ba wai na fara da rate irin na Haruna Ojin bane sai na fara waka so daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya amma karanta ya wada zai ce yana so ya likita yana so ya kaza amma ni da macen na ce ina so in zama waki kuma na zama alhamdulillah
to wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burinka
to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi abu na farko na jajirci na yi hakuri sannan kuma na maida hankali akan aiki na sannan kuma bana ji bana gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da zaka ji ka gani kana da tasgaro a cikin sa domin duk abin da zaka yi wani baya su so ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da ƴan uwana tun ba a so har aka dawo ana so tunda mahaifina bai da rai dan da yana da rai ma ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abu so wannan shine
to bayan nan a matsayin ka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa
to ni ina ba irin waƙar da ba nayi tunda da wannan sallan nawa ina waƙar soyayya kamar baby ki mini kosh kosh ne ma ni ki kosh kosh zaka yi waƙar soyayya ne akwai fuka fuka akwai kuma ku fada wa mutane mai hakuri ita kuma hakuri zaki ga wa'azi ne akwai kuma labari ina ɗan mai dogori mutanen mai da guri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kawai in ta zo min zanyi zanyi
to amma me yasa kai kake saka gargajiya a cikin naka wakan
saboda ni ina da kishin yare na baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka. Haruna Waje shekara sa wajen 70 da yin wannan harkar. Shekara sa wajen 20 da wani abu da mutuwa. Amma manta da yanayin abun, amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne. Kuma duk mawakan mu na Najeriya, indai Hausa kake, babu wani wanda ya dauko wannan abun wanda zai ƙara nuna wannan al'ada. To ni kuma na dauko al'adar da ni saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai. Ina son yare na sosai.
To ya kake gudanar da wannan harka naka na waƙe-waƙe?
Gaskiya wahala nake sha, ina shan wahala. Inda sai an yi gurmi, an zo a yi kiɗa, an zo a yi kamar a satin na ko ta ka oje ta tabara. Allah sarki tan tabara. So ni da nazo zan yi waƙar, ni ban taɓa waƙa mai wahala ta ba. Yanzu haka yau za a yi kan waƙar, yau za a ƙara taɓa ta. Ina shan wahala gaskiya, akwai wahala dai wannan aikin gaskiya. Akwai wahala.
To daga wani shekara ka fara wannan waƙar?
Ita ta gurmi ko kuma waƙa gaba?
Waƙa gaba ɗaya.
2008 na fara wada.
To daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai?
Wallahi bani da masaniya, akwai yawa. Bani da masaniya yadda zan ce ga iyadarin waƙoƙin ne, suna da yawa gaskiya.
Ko akwai abin da yake sa ka kaji kawai haka kurin kana zaune ka yi waƙa, ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waƙa?
Eh, ina da nishadi, akwai lokutan nishadi na gaskiya. Musamman ma idan aka yi dariyar mugunta, na zo aka yi fira, aka yi wasa da dariya, da ni aka yi dariyar mugunta, so na kan ji zan yi waƙa. Haka in aka ɓata min rai, na kan san waƙa. Musamman wani mun wani abu da aka ce mun wani ya zage ka, kuma ba zan mai magana ba. Ni ba na magana in ka zage ni. Amma tabbas in ka bari na samu gurmi, aka buga min gurmi, to zan yi abin da nake so.
Yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waƙa na gurmi.
To shi kenan. Baby ki mini kosh-kosh, ni ma in miki kosh-kosh. Baby ki mini kosh-kosh, ni ma in miki kosh-kosh.
Baby ki mini kosh-kosh, ni ma in miki kosh-kosh. Baby ki mini kosh-kosh, ni ma in miki kosh-kosh.
Ta haka yake masu sauraro, da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da baƙonmu a yau, wanda wato fitaccen mawaƙi ne a wannan masana'anta na Kannywood, inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To bayan wannan waƙa na kwash-kwash, wasu irin waƙoƙi kuma kai, ko kuma in ce wannan waƙa na kwash-kwash tun da ka ce kai in aka yi hirama ko tagulma ka kan yi waka, me yasa kai wannan waka na kwash-kwash?
Wakar kwash-kwash na yi ta ne ina cikin nishadi, saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma, na samu farin ciki dai a ranar gaskiya, saboda ina cikin nishadi. Ta kuma kamar Balaraba na faɗa miki, wannan damuna aka yi da in juya ta, in juya ta, in juya ta, saboda asalin wakar Balaraba ta Haruna Waje ce. In ki ga dauko suke lela za ki kusan shi iri ɗaya ne, amma labarin sa ba iri ɗaya bane. So wannan shi ne. Balarabe na Balaraba, sannu Balaraba sai wata rana, sabon oji mai waka sai gidan gana sai na dawo. Ina nan zauna gidana, darakta yayi kirana, ya ce mini sabon oji ya kamata in kai ka Kaduna.
Balarabe na Balaraba, sannu Balaraba sai wata rana, sabon oji na Balaraba sai gidan gana sai na dawo.
Masu wara mu baki ɗin a nan, za mu ja labulan shirin na wannan lokacin. A madadin Rukayi Basha da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin, a wasu da kuma ku sallama daga nan birnin Washington DC, sai an jima ku.